Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Lahadi 24 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Shugaban Amurka Joe Biden ya tattauna da Prime Minister Benjamin Netanyahu a ranar Asabar game da yakin da Isra'ila ke yi a Gaza, inji Father White House. Ban nema tsagaita wuta ba, Biden ya faɗa manema labarai yayin da yake barin Washington zuwa Camp David. Ya kira hira a matsayin mai tsawo kuma ta sirri. A cewar wata sanarwa da Father White House ta fitar, shugaban ya jaddadawa Netanyahu muhimmancin bukatar kare fararen hula cike har da masu tallafawa ayyukan agaji, da kuma muhimmancin barin fararen hula su fice daga yankunan da ake ci gaba da gwabzawa. Haka kuma sun tattauna batun sakin sauran mutanen da kungiyar Hamas ke garkuwa da su. Daga baya, ofishin Netanyahu ya ce Prime Minister ya bayyana karar cewa Isra'ila za ta ci gaba da yakin har sai ta cimma dukkan manufofinta. A ɗaya bangaren kuma, jiya Asabar, mataimakin ministan harkokin wajen Iran ya yi watsi da zargin da Amurka ke yi na cewa Tehran na da hannu a hare-haren da 'yan tawayen Yemen suka kai kan jiragen ruwa na kasuwanci, yana mai cewa kungiyar na kai harin ne don raɗin kanta. 'Yan tawayen Houthi na kasar Yemen da ke alaka da Iran sun kaddamar da hare-haren jiragen sama marasa matuka guda 100 da makamai masu linzami, inda suka auna wasu jiragen ruwa na kasuwanci 10 a tekun Bahar Maliya, a cewar ma'aikatan tsaron kasar, domin nuna goyon baya ga Falastinawa a Gaza, inda Isra'ila ke fafata da mayakan Hamas. A ranar Juma'a, Father White House ta fitar da bayanan leken asirin Amurka cewa Iran ta bayar da jiragen yaki marasa matuka da makamai masu linzami da kuma bayanan sirri ga 'yan Houthi waɗanda ke rike da yankuna da dama na kasar Yemen, ciki har da babban birnin kasar Sana'a. Mataimakin ministan harkokin wajen Iran Ali Bagheri ya ce kungiyar Houthi tana da nata kayan aikin kuma tana yin aiki daidai da shawararta da kuma ƙarfinta. Labaran duniya na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Dakarun sojan saman Turkiya sun kai farmaki ta sama arewacin Iraki da Siriya a jiya Asabar, tare da lalata wurare 29 na haramtacce jam'iyyar Kurdistan Workers Party ko PKK a takaice, bayan da aka kashe sojoji 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata arewacin Iraki, kamar yadda ma'aikatar tsaron kasar ta sanar a jiya Asabar. An gudanar da hare-haren arewacin Iraki da Siriya da karfe 10 na dare. Ma'aikatar ta ce lokaci da wuraren da aka kai harin sun hada da sansanoni matsugunai da wuraren mai da ake kyauta zaton 'yan ta'addar PKK ne ke amfana da su. Ba a bayyana kowane yanki na arewacin Iraki da Siriya ne ta kai harin ba. Tun farko a ranar Asabar din da ta gabata, ma'aikatar tsaron kasar ta ce an kashe sojojin Turkiyya 12 a cikin kwanaki 2 da suka gabata a fafatawar da suka yi da 'yan ta'addar PKK a arewacin Iraki. Moise Katumbi, ɗaya daga cikin 'yan takarar adawa a zaben shugaban ƙasar Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, shi ma ya yi kira da a soke zaben ranar 20 ga watan Disamba saboda gagarumin magudi, in ji wata sanarwa daga yakin neman zabensa a ranar Asabar. Cikin sanarwar, kwamitin kamfen ɗin Katumbi ya ce kamata ya yi shugaban hukumar zaben Kongo ya yi murabus saboda hukumar ta shiga wani shiri na magudin zaɓe. A cikin wannan yanayi da ba a amince da shi ba, muna kira da a gaggauta soke wannan zaɓe mai cike da rudani da magudi mai yawa, in ji sanarwar. Sanarwar ta Katumbi ta zo ne a daidai lokacin da wata kungiyar 'yan takara adawa suka yi kira da a sake zaɓen ranar Laraba. Suka rubuta wa gwamnan babban birnin ƙasar Kinshasa cewa za su gudanar da zanga-zangar haɗin gwiwa a mako mai zuwa kan zaɓen. Katumbi baya daga cikin waɗanda suka kira zanga-zangar, amma tawagar ta shaida kamfanin dillancin labarai na Reuters a safiya Asabar din nan cewa suna goyon bayan duk wani shiri na tsarin mulki da nufin yin tur da wani fashi ko kwaton zaɓe a Kongo.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Yana mai suna Pastor Simon A.S. Daly, Sakatare na Kan na Arewa ta Tsakiya. Kar maganar mu ta yau yana cikin littafin Matthew sura 5 aya 5. Ya ce, albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin su za su gaje duniya. To tawali'u ita ce hakuri, wato mu zama masu zaman hakuri, mu zama masu hakuri da juna, da iyalanmu, da yanwaninmu, da duk ma wanda muka hadu da shi a ta aikin rayuwa. Domin ba abin da zai kama mana ci gaba a rayuwa in ba tare da hakuri ba. Ai Allah Ubangiji ma karan kansa hakuri yake da mu. In ba don haka ba da ya halakar da duniya. Hausawa suka ce mai hakuri yake dafa dutse ya kuma sharo mu. To duniyar da muke ciki a yau sai mun zama masu hakuri, mu zama masu kaunan juna, mu zama masu gafartawa. Shi kadai zai kawo mana ci gaba da kuma karuwa na ta rayuwa. Albarka ta tabbata ga masu tawali'u domin za su gaje duniya. Tawali'u ita ce hakuri da kuma zaman lafiya. Domin ba abin da zai kawo mana ci gaba a ƙasa, a gidajenmu, in ba tare da hakuri da zaman lafiya ba. So ina roko masu bi mu zama masu hakuri da masu zaman lafiya da yanwaninmu, da abokananmu, da inda muke, mu zama masu hakuri. Domin Isa Almasihu shi ma mai hakuri ne. Kuma in ba mu hakuri da junanmu ba, ba za mu samu ci gaba ba. Domin Allah karan kansa hakuri yake da mu. Hausawa suka ce mai hakuri yake ya dafa dutse ma ya sharo mu. To ina roƙonku mu zama masu hakuri, mu zama masu son zaman lafiya, domin wannan ƙasarmu ya samu ci gaba. Allah ya taimake mu. Na gode. Allah ya bishe ku duka.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne, kasuwa kasuwa
a kasashen ya take, kasuwa a kasar mu. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin shirin kasuwa akai mikidole. Shirin namu na wannan mako ya zagaya ne kasuwar Mile 12 dake tsakiyar birnin Lagos. Kasuwa ce ta ƙasa da ƙasa, inda kuma muka tattauna da 'yan kasuwa da kuma kwastomomi game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi, musamman ma dai kayan miya da dai sauransu. Ganin yadda ake shirye-shiryen fara bikin Kirsimeti da sabuwar shekara, koya 'yan kasuwan da sauran masu saye da sayarwa ke ji game da hauhawar farashin kayayyakin masarufi a wannan kasuwa. Da farko dai a fara jin ta bakin shugaban wannan kasuwa ne, kamar da za ku ji daga bakinsa.
Sunana Alhaji Shehu Usman Jibrin, chairman na kasuwar Matrev, kasuwar ƙasa da ƙasa a jihar Lagos. To na farko, kamar shi mai harkar kayan abinci, sai da kayan abinci ba zai ma iya shaida wani abu muhimman na jin daɗi ba, saboda dama kamar a ce zafi kan zafi ne, kuna ma kan gembo. Na farko, daga inda za a ɗauko kayan nan daga arewa a gona har zuwa inda za a kawo shi birni, hanya ba ta da kyau. In ka taho daga Kawuce a Kaduna, to an samu matsala, kuma hanya mara kyau. In da Kaduna ka ɗauko dama wannan hanya gaba ɗaya ba ta da kyau zuwa Lagos. Kaga kusan rabin kayan da ake saukewa a kasuwa kusan ina lalacewa kafin a zo ma Lagos ɗin, idan ba harka ce ta mutum ba, bayan da za ka yi ta. To saboda haka wannan na ɗaya kenan. Abu na biyu, rashin tsaro. Manoma da ake karkashewa a gonaki ya sa gaba ɗaya ma harkar kayan, harkar abin ta ragu sosai. dole abinci tsada a Najeriya. Saboda misali zan baka, idan a ce manoman Najeriya miliyan 5 ne, to yanzu na tabbatar maka da masu noman nan ba su miliyan 1.5 ba, kaga kusan miliyan 3,500 suna IDP camps. Kayan da ake sanannen za a samu bashi sanadiyar wannan matsala da ake samu ta rashin tsaro da ake kashe manoma da ake hana su noma, kaga mafi yawan manoman ma da suke noman wallahi karbin hali ne. Saboda bai yiwuwa a ce ka je kai nomanka a gona, wani katon banza ya ce sai ka bashi kuɗi sannan zaka girbe abin da ka noma, kaga wannan matsala ce. In ba karfin hali ba Alhaji, waye zai wannan? Ni yanzu da abin da zaka bani dan ba wani kato kuɗi sannan girbe gona, wallahi wannan ba ta san da. Idan mun aka kwashi kayan gonan ma zai iya yiwu kaina, zai iya biyo ni gida kuma ya kashe ni ya karbi kuɗi na. A bana mun samu ba matsala, an samu bambanci saboda kayan babu shi, kuma masu siyan ma kayan ba su da kuɗi. Mutumin da yake siyan kwando ɗaya ya yi hidimar Christmas da shi, yanzu in ya zo rabin kwando zai siya. Wanda yake siyan rabin kwando in ya zo sai dai siyan leda kawai zai amfani ta gida. Kowa manage yake yi. Yanzu a Najeriya ba a cin abinci sau uku, kuma ba a tambayi yaro ma misali ka koje da ce ka ci abinci. Ka gane da ake cika a Najeriya nan? Wallahi sai Allah. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana. Abin da sa nake wannan magana, ni grassroots ne. Ni ina tare da ainihin talakawa waɗanda muke harkoki da su, waɗanda waɗannan mutanen wallahi wani sai ya fito kasuwa ya yi ɗan bige-bigen shi zai samu abincin zai ci, wani kuma capital ɗinsa ma'ana jarinsa gaba ɗaya jarinsa bai fi ₦20,000 ba, kuma daga inda zai zo zuwa kasuwa wataƙila ya kashe kusan ₦2,000 kuɗin mota, kaga akwai matsala. To saboda haka mu ne muke tare da talakawa kowane lokaci, mu muka san halin da suke ciki. Ƙasar nan ana cikin tashin hankali, ana cikin yunwa, ana cikin rashin kuɗi, ana cikin halin ha'ulayi. Wallahi ba mu san abin da Allah zai gaba, amma muna kyautata zaton Allah yadda ƙarƙashin Ahmed Bola Tinubu, wataƙila Allah ya taimake mu mu samu salama, Allah ya taimake mu abubuwa su ɗan sassauko, abubuwa su gyaru. Abinda muke tunani kenan.
Ga waje ɗaya kuma ga wata kwastama nan da ta zo yin sayayya domin shirye-shiryen Kirsimeti. Malama, ya sunanki?
Sunana Rita Ezechinyere, ni Inyamura ce. Mun zo saya kayan miya da su tumaturi da tarugu da albasa, ya danganta. Kuma mun zo yanzu abinda muka saya gobe ba shi muka tadda yau ba. Domin haka kai wahalan nan yayi mana yawa. Ya kace zaka saya kwanan da ya wuce an saya buhun tumaturi na ma muka saya 10,000, yanzu ana ji ta kai 20,000. To ya za a yi talaka su ci abinci? Wayanda ba za su iya sayanta ba ya za su yi? Za a iya shan miya kuwa in ba tumaturi? Kai, amma wannan Kirsimetin yana hannun Allah. Ko ya aka yi ke ka san abinci daga arewa kai kawowa? To in ka gani, in ka kula zaka gan cewa gona yanda ke arewa yanzu ba kowa ke noma ba, dan ƴan Boko Haram sun shiga kaman Maiduguri haka, mutane nawa ka shiga gona. To dan da ka gan irin matsalan ne ya kawo abincin suka yi tsada. Wayanda ma suna gonan kayan gona ma ya mutu tsada, kayan shifka ta yi tsada. To ya za a yi? Kuma ga fertilizer ba a ganin ta. Buhun fertilizer da muka saya sanda ake noma mun saya 15, mutane nawa suna iya sayanta? In ka saya buhun taki na a zamani 15,000, ga ka da hilin gona kwallo 100, guda nawa zaka saya ka samu amfanin gona? To yanzu in an kawo kayan gonan sai a ƙara kuɗi, su ma manomin ai za su ci abinci ko? Suna da iyali, suna da yara, suna da mata. To abin ne na gani, na gan kayan duk sun ƙara kuɗi wallahi. To gwamnati roƙon su muke, ko da yake mun san ko ba yau aka fara roƙen su ba, amma dai in Allah zai dan taba su, su sa ido inda za su dan sa mu na mu samu sauki, mu ma mu dan ji sauki a jikin mu ko?
Shi ma wannan ɗan kasuwa ga abin da yake cewa game da farashi da kuma hawa kayayyakin masarufi a wannan kasuwa.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Alhaji Bala Yaro, chairman Vegetable Sale Association Miltiof Market. To gaskiya an samu canji ba kankani ba, yanayin da aka samunci kai ba na gaskiya an samu canji. Ita kanta Kirsimetin da za a yi ba na gaskiya an samu canji a kanta, saboda duba da yanda aka samunci kai tun daga yanayi da aka samu na ainihin hauhawan mai da ainihin shi kanshi kayan namu, shi kanshi bana kayan namu za a dan iya samun matsala bana, saboda sakamakon gaskiya ruwa bai kai ba, kayan zai karanci gaskiya. abin da ya shafi karas, kabeji, green pepper da sauran rikin kayayyakin namu da ake abin nan gaskiya za a samu tasgaro ta bangaren saboda gaskiya akwai karancin ruwa saboda ruwa bai kai ba. Da dama mutane da suka noma kayan kabeji da karas musamman ni da ni particular ni nake na hito daga bangaren yankin Zaria gaskiya muna noma wannan kayan da yawa musamman kabeji bayan mu mun yi ko yankin noma shi da yawa gaskiya da dama an suraren an tsallake an bashi ni kana na ina noma shi ina noma kabeji kan buhu 500 karas ina noma kan buhu 200 to ni kana rashin ruwan yana na tsallake gaskiya za dan samu cikas a bangaren wannan kayan namu saboda yanayin da aka tsinci kaina wannan kuma wani abu daga wani abu ne daga Allah ka matsala mun shafi wannan farashin mai da ainihin wannan matsalolin da ake samu na karin kudin mota da ake samu wannan ai mai sauki ne amma shi wancan shi yahi ba mu tsoro amma wannan mai sauki ne kusan mun ce shi wannan ma mun kusan farashin wannan hawan kudin mai da muka amina ai kusan duk duniya ne gaba daya wannan an san tattalin arziki na duniya gaba daya samu tasgaro ba wai iyakacin Najeriya bane amma wancan matsala ita ce matsalan ciki ta mu mutane saboda gaskiya bana kayayyakin namu akwai matsalar ruwa bi kai ba da dama mun gaskiya sun tsallake sun bar kayayyakin sun bar gona saboda ruwan da za a ba karakin ko kabeji babu shi
to naji ta bakin mai baiwa shugaban wannan kasuwa shawara kan harkokin yada labarai
sunana Abdullahi Malami Jos mai bawa chairman na International Market Alaisho Usman Jibrin Sampan shawara bangaren yan jaridu alal hakika yanayin ciniki ya canja ba kamar kwanakin baya ko kuma shekarun baya da aka saba ana warwar ba saboda matsalar na tattalin arziki na rashin kuɗi a hannun al'umma sannan na biyu abin da ya kawo tsadan kayayyakin nan kamar su albasa su tumatur su tattasai su kabeji da sauransu wasu especially albasa akan kawo ta ne kamar daga Niger kusan kashi 70 to sai ya zamana matsalar da aka samu da Niger na wannan juyin mulki na sojoji da suka rusa demokradiya ya sa an rufe border albasa ba ta shigowa ta yi tsadar da bata taba yi ba wanda buhun albasa sai da ya kai 130-120 bata taba tsada irin wannan ba shi kuma dankalin turawa wanda ake sai da shi bai wuce 60,000 ba sai da kai 110-120 a yanzu kabeji da bai wuce 30,000 ba sai da ya kai 60,000 to kaga wannan al'amari ya faru bisa matsalar lokacin da shugaban kasa mai girma Bola Ahmed Tinubu ya janye subsidies na man fetur daktin daga wannan lokaci kowane kaya da yake wannan kasuwa sai da ninka sakamakon janye tallafi na man fetur ita kanta babbar mota wadda muna dauko ta a wannan lokacin kafin a janye subsidies ta bata wuce 800 ba amma a yanzu muna daukan ta $1,500,000-$1,700,000 kostomomi tunda aka janye wannan subsidies hatta daidai da Gosulo babu a Lagos yanzu da mutum zai shigo cikin garin Lagos kafin ya zo kasuwar mu zai samu kusan awa 4-5 amma yanzu ko minti 20 mutum baya yi ya zo kasuwar kana shigo a kofar shiga Lagos ka san gari ba lafiya mun tabbatar abu ya canja kuma babu wanda bai san tattalin arzikin kasa a Najeriya ya canza ba kai ko jariri da yake goye ya san cewa an samu canjin rayuwa
to masu sauraro anan ne kuma shirin namu na wannan mako na kasuwa akai miki dole ya kawo karshe a madadin waɗanda kuka ji muryoyin nasu da kuma jami'ar da ta bada umarni na wannan shiri Maryam Dauda naku abin ya cipirin ke cewa a huta lafiya daga kasuwar Mile 12 Lagos
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar kamar yadda muka yi alƙawari a satin da ya gabata shirin lafiya uwar jiki zai ci gaba da yin magana ne akan maggot therapy wato amfani da kimiyyar fasaha wajen warkar da gyambo cikin sauki
Bye.
Maggot therapy wata kimiyyar fasaha ce da likitoci suka samar inda ake amfani da tsutsotsi wajen warkar da gyambo cikin sauki. Maggot therapy dai ya samo asali ne tun a shekarar 1837 zuwa shekarar 1901, wanda kuma ya fara amfani da shi shine John Fanny Zacharias a lokacin yakin basasa na kasar Amurka. Ga Dr. Mustafa Ahmad Yusuf na sashen kula da kananan halittu na Jami'ar Bayero da kuma asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano, inda zai ci gaba da yi mana bayani kan irin nau'in gyambon da ake amfani da maggot therapy wajen samun waraka ko kuma sauki. Duk a hirar su da abokin aiki na Mahmud Kwari.
Ba ga masu ciwon suga ba kadai, akwai masu cutar sikila. Suma akwai irin gyambon da suke samu leg ulcers a turance a kafar su kenan, kuma yana daukan su lokaci kafin ya warke. Duk cikin waɗanda muka yi wa wannan aikin har da su suma masu siklan, duk mun zuba musu wannan kwayoyin halittun, kuma mun samu a biya dauke mana wannan dattin da ba ma so cikin dan kankanin lokaci. Akwai kuma abin da muke ce ma kaman bedsore manya kenan, wanda idan su kwanta akwai ciwon da suke samu a mazauna, to suma duka mun yi musu, mun suna cikin dai wanda muka faɗa muka yi cikin binciken da muka yi. Akwai kuma wanda suke samu, akwai abin da muke ce ma necrotizing fasciitis, wanda yake yawanci za ga ciwo ne da ake samu musamman wuraren da ake da manoma, haka sukan zo da shi. So shi ma duk suna cikin wanda muka yi wannan aikin. Suna nan ne da yawa wanda mun gansu in sun zo cikin dan kankanin lokaci da mun fara wannan aikin, za ga an samu sauki.
Wannan yana nuna cewa kamar ko menene ma ya sababa mutum samun wannan gyambo din, kukan shiga tsakani ku yi aiki kuma a samu sauki, ko kuma akwai wadanda ba kuwa iya yi wa abin nan tunda wata kila sai an yi gwaji?
Idan na fahimci abin da inda kake son ka je, za ka iya tambayar, tunda akwai cutukan da za a ce na daji ne ko kuma na kaza. To ya danganta, idan mutum ya zo za mu auna mu gani, akwai wanda za ga suna fama da gyambo ko kuma ciwo na shekara da shekaru, akwai wanda muka taba gani shekara da shekaru yana fama da wannan ciwon nasa ya zo sai muka fara wannan aikin, kuma aka samu dai biyan bukata alhamdulillah ya koma tun daga zamfara ma ya zo shi wannan marar lafiyan. Idan mutum ya zo akwai gwaje-gwaje da muke yi ala kullun halin da abin da muke faɗa, in har mutum ya zo akwai gwaji da muke yi na doppler scan, scanning ne da ake yi wanda zai nuna mana magudanan jinin da suke kai jini can kasa ko kuma inda ciwon yake. Idan a bude suke, to insha Allah muna kyautata zaton, za mu iya cetar idan kafa ne, idan kuma ciwon ne za mu iya sawa yanda za a samu sauki da wuri.
Wai kun lura da adadin mutanen da suke karuwa watakila suke zuwa ake musu wannan aiki na ku daga lokacin da kuka fara, misali? Kuma idan haka ne, me kuka fahimta da aikin?
Eh, to gaskiya har yanzu dai muna kan duk da dai muna samun mutane suna zuwa, amma muna nan muna dada wayarwa da mutane kai. Akwai mutane da har yanzu dai ba su kai ga sanin to wannan sabuwar kimiyyar da muke amfani da nan asibitin kenan. To amma dai muna bi dai muna dada wayarwa da mutane kai, kuma kuma dole mu yaba muku da wannan kokarin da kuke yi, tunda wannan aikin yanzu misali ba a san ga iya mutane nawa ne za su kai ga ƙara jin wannan fadakarwa da muke ba ta dalilin ku. Kuma Allah da ya saka muku da alheri da wannan kokarin kuma da kuke yi,
tunda sabon abu ne kuma ana ganin hasken sa, kuma da haske yana baya rasa kalubale. Tartibi me aikace me kalubalen ku misali?
Zamu iya cewa dai kalubalen da muke samu shine har yanzu dai ma'aikatar misali kamar cikin healthcare workers kenan, ma'aikatan kiwon lafiya, muna dada wayarwa musu da kai. Akwai da yawa marar lafiya ko kuma ce masu gyamban da ko kuma masu ciwon da wasu suke gani amma ba sa turo mana magansu. Akwai kuma da yawa da suke zuwa wanda har su zo ma su fita asibitin ba ma kaiwa ga daga nan su, saboda ba a turo su inda ya kamata magansu. Duk da dai ina godewa su management din suna kokarin su ga yanda za su samu mana da clinic kenan da zamu dinga gudanarwa duk sati, wanda za su dinga zuwa muna ganin su. Kuma akwai abin da muke faɗa, abin da yake faruwa watan shine a asibitin malam asibitin koyarwa, idan mutum bai zo da ciwon da har ya kai ga misali a ce an ba shi gado ba za a kwantar da shi ba za a ba shiga duba. To amma kuma wani saukin da muka dada samarwa shine akwai dressing room inda ake kamar wa dressing kenan a GOPD. Mu mun ce za mu iya yin wannan aikin namu ba lallai sai mutun ya kwanta ba. Mutun zai iya zuwa za mu iya masa dashin zai tafi gida, za mu karbo lambar wayarsa, za mu dinga communicating muna magana rana ɗaya biyu haka zai dawo za mu duba mu cire inda buƙatar a ƙara mayar masa da wani zami. So wannan da cikin sauki ne saboda kaga mara lafiya baya buƙatar ya kwanta kenan a asibitin wanda zai rage masa wannan kuɗin musamman halin da muka tsinci kanmu a yanzu.
Lazu ka ce mana hukumar FDA ta America ta amince da wannan kimiyyar ta ku ta ce ma ko da American ai amfani da ita. Ya hukumar mu na lafiya fa a Najeriya.
Watan yanzu muna 2023 akalla hukumar FDA ta yi shekara wajen 20 kenan da sahalewar likitocin ƙasar America da su yi amfani da wannan kimiyyar na Margot Debridement Therapy. Kuma a duk da sahalewar da suka bayar, to duk abin da aka ce FDA sun riga sun ba da approval ko kuma sun ba da sahalewa ko kuma sun amince da abin, to ba kasafai aka fiye samun wani tirjiya ko wani abu saboda already duk wani bincike da ya kamata a yi can din sun riga an gudanar da binciken. Shi kansa wanda ya yi waɗannan binciken da isa har FDA suka ba da wannan sahalewar, shi ma mun gabatar masa da ayyukan da muka yi wanda ya ji daɗi sosai kuma har ya ba mu takardar shaidawar cewar sun amince da aikin da muke yi. To yanzu dai ba mu kai ga dai approaching ko zuwa ga su FDA NAFDAC namu na ƙasa ba, amma suna da sanin ƙoƙarin da muke yi na rage ma mara lafiya sauki ko kuma samun musu sauki a fannin kula da irin waɗannan ciwukan tunda abu ne da muke ce ma chronic. Da abin da aka ce chronic ne to abu ne ya tsananta kuma yana ɗaukan lokaci, da duk wani abu da zai ɗauki lokaci kuma dole an san cewa zai ci ma mara lafiya kuɗi, akwai kashe kuɗi da sauransu. To mu wannan aikin da muke yi sauki ne sosai wanda muke kawowa, kuma yanzu muna da kamar bincike da muka gudanar wanda za mu iya zuwa kowace hukuma namu na gida kenan, za mu gabatar musu da ayyukan da muka yi tun daga shekara 2020 kenan zuwa wannan lokacin. Za su ga kiyasi, za su ga kamar statistics kenan, duk gashi aiki ne da muka yi na gida da patient din mu na nan. Kuma akwai wannan takarda kenan tunda duk wani bincike kafin mu yi shi ko duk wani aiki akwai abin da muke ce ma consent, sai mun tambayi consent amincewar mara lafiya. Kuma akwai kamar ethical committee na asibiti, sai da muka rubuta musu suka ba mu takarda cewar eh sun amince duk mu wannan ayyukan da muke yi. So muna da wannan dai cover din, kuma za mu iya gabatar da abin da muke na san da mun yi wannan za mu samu sahalewar su mata su.
A ƙarshe mai misali kuke so a aikace wanda kake ganin zai iya inganta muku wannan aiki da kuke yi da ma binciken da kuke yi dan bunƙasa wannan kimiyyar?
To gaskiya na farko dai muna buƙatar wannan abin da muke na wayarwa kenan. Muna buƙatar muna dai daidai kokarin da muke yi, amma gaskiya akwai buƙatar abin ya wuce haka. Muna buƙatar a shigo cikin wannan abin yanda su wanda suke fama da irin wannan cutukan za su sani, su wanda suke bangaren kiwon lafiya su ma duk su san wannan sabon kimiyya da muke yi na amfani da kimiyya wajen warkar da gyambo. Na biyu kuma muna buƙatar mu samu kamar waje kamar lab kenan wanda za mu iya yin
gwajin kimiyya.
Yawwa, gwajin da za mu iya yin wannan abin kenan tunda a kimiyyance ake samar da su wanda tunda wasu marasa lafiyan suna da nisa za mu iya turawa duk inda patient din nan suke marasa lafiyan za mu iya tura musu da wannan su kwayoyin halittun. Kuma muna buƙatar a ce mun samu kamar sponsorship kenan, kamar wani tallafi kenan wanda za mu iya zuwa a ɗauki nauyi wanda za a samu kamar a bada kamar training kenan, mu samu kamar wa'anda suke da interest suke bangaren kiwon lafiya mu koya musu. Tunda yanzu misali kaga a Najeriya asibitin malam kusan anan kadai ake iya samun irin wannan, shi yasa mun samu patient mun samu mara lafiya da suka zo har tun daga Lagos kai har daga kasan Amurka ma akwai likitan da suke can wanda muka yi wannan binciken da suka turo mana wasu ƴan uwansu daga Lagos suka ce su zo Kano. Mun samu kuma wanda suka zo tun daga Taraba kuma alhamdulillah da sun ji daɗi. Akwai wanda suke zuwa dai jiki duk gasu nan daga wurare daban-daban.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a cikin shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku musamman Mahmud Kwari ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa rigakafi yafi magani mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashen hausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julia Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.